Assalamu alaikum masu saurare, barka da wannan yammaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jammata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
tare da ni Aminu Buhari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 14 ga watan Mayu na shekarar 2021, filin namu na nishadi ne.
Zara'u, yau mun samu bakuncin wani sabon mawaki da kuma jarumin fina-finan masana'antar Kannywood.
Sannan kuma muna tafe da shirin kulama daga zauren girke-girken mu.
Masu saurare, sai ku ta zo mu ku saurari shirin yau da gobe.
Sauraro, za mu soma shirin namu ne da kai ziyara Kano ta Dabo, inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta samu tattaunawa da wani sabon mawaki wanda yake sojan ruwa, wato Navy, amma kuma mawaki.
Suna na Shafiku Shehu, amma ana kira da suna Shafi Anur.
To Shafi Anur, wannan waka da ka fita da ita kwanan nan ta soyayyen nan.
Me ya hankali ka kai wannan waka? Abin da ya hankali na fita wannan waka na wani babari wanda ya taba faruwa da ni a lokacin da na samu dana na farko, irin yanda nake kuma kaman yanda naga sauran waka sun mai da hankali kaman ga maganar soyayya kawai tsakanin miji da mata. Har yanzu ba a samu wanda ya taba fita wata wanda take da alaka da ɗa ba, haka misali. To shi ne kawai abin da ya burge ni, ga ya kamata shi ma ɗa a nuna irin albarka da kuma silas na yanda ake ji idan aka haife shi.
To wato ita waka soyayya ne tsakanin iyaye da
ƴaƴanku? Waka ne tsakanin kawai irin soyayya na mai da wakan yau suke fahimtar da mutane irin alaka na soyayya ɗa da mahaifi. Wanda shi wannan soyayya ita daban take. Idan wa aka auci a cikin wakan kina din da nake faɗa cewa shi son da ai a ƙarƙashin zuciya yake, wanda aka haifi, wanda soyayyar da tsakanin shi da iyayensu, wannan son shi daban yake, a ƙarƙashin zuciya yake.
To a rera wakan, a ɗan rera mana wasu baitoci daga wakan.
So masha Allah, kamar yadda mun faɗa a cikin wakan shi ne so na ƙarƙashin zuciya ne mai daɗi. Da mai daɗi haka ne dinga wadai. To ko kina son rera miki ne kaman yanda na rera waka?
Ya rera mana ko?
To shi kenan. So na ƙarƙashin zuciya ne daɗi. Da mai daɗi. So na ƙarƙashin zuciya ne mai daɗi. Da mai daɗi.
Kashin zuciya ne mai daɗi, mai daɗi, mai daɗi. Ɗanka mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanka mai albarka, diyar ƙwarai ribar soyayya. Ɗanka mai albarka, albarkar soyayya. Ɗanka mai albarka, diyar ƙwarai ribar soyayya.
daban da wannan waka akwai wata waka ka da mutane aka ma aka dan san ka da ita ta lulu
lulu walmarjama
ita ma aiki soyayya ce
ita wannan na soyayya ne mai wannan yayi danganci tsakanin miji da mata ko saurayi da budurwarsa
masu sauraro za su so san da dai kai jami'i ne na kayan sarki kuma ka kamse gashi kana waka wanda ba saba ganin haka ba
to shi aikin soja kowanne kika ganin shi ya shiga aikin soja yana da alaka da wani abu da Allah Ubangiji ya miki baiwa akai wani dan kasuwa ne kafin ya shiga aikin soja wani mawaki ne dukkan sojoji da ke zan su da wasu suna da alaka da wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba su a matsayin fasaha kinga kamar misali akwai malamai a cikin mu akwai nurses a cikin mu akwai kuma da daban mutane daban-daban to kinga ni to a yin haka ne abu ne waka kuma ba abu ne wanda ce misali na tsage shi ba ko na fara sha abu ne wanda tun ina secondary school lokacin ana makarantar secondary school na kan rera na kan yi abubuwa na haka kuma na kan zauna haka idan ba ni da aikin ina rubutawa sai ba abu ne wanda na tsara yanzu abu ne wanda aka fara shi tun ana aiki haka
abin da zai ba mutane mamaki ga ka soja to soja shi yana da lokacin da har zai zauna ya yi waɗannan rubuce-rubucen ne
ina da lokaci saboda idan muka tafi ruwa ni soja ne amma sojan ruwa idan muka tafi ruwa haka za a kai lokacin da ma a cikin jirgin kowa ya gaji da juna ba ma san ba magana da juna so sai nakan haye can sama akwai hasumiyar jirgi inda direban jirgi yake ta gaba da ake cewa bridge da ke zauna na a gaba iska yana dukana ba da abokin fira sai wannan wakokin nan ba to a nan dai gasali asali ma abin ya tsara har tsakani na rubuta wakoki da dama wanda kuma har na zuma na shiga studio ina rerawa
to kawo yanzu kana da wakoki kamar guda nawa
yanzu ina da waka a rubuce dai a kasa ina da waka fiye da 50 amma waɗanda na yi sosai a yi shi kuma wani sirri ne wannan akan ruwa idan kina zaune Allah ya kalli kamar ana maka wahayin abubuwa ne za ka riga tunani saboda ba ka magana da kowa kana zaune kai kaɗai to ruwan shi kar tunani ya bude yawa irin haka nan to sai in zauna kawai in ɗauki littafi da bayan ruwan dinga rubutawa yan shi abubuwa za ki gamsu abubuwan inspirational feeling suna zo maka idan kana ruwa
to shin akan dan je kamar a gayyace ka kamar ka zo wajen taro haka a gudanar da waka
sosai an sha gayyata ta to amma yanayin aiki baya bari na tafi in yi wannan to sai dai da kuma daga bayani yanzu daga da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dama ina da kudirin barin aiki kuma ba wai na bar aiki bane dan waka na bar aiki ne saboda ni dan kasuwa ne part from waka din ma da kan yi bigi na kasuwanci to yana aikin soyayya kin san baya baka dama kuma na kai wani matsayin da ya kamata a ce yanzu na zauna na huta da iyali ka
to kun lokacin da kake waka lokacin da kake waka tsakanin kai da abokan aiki shin ba a fuskanci tsangwama ba
sukan mun dariya in suka gana zauna su dinga mamaki ba da ba san ma me nake rubutawa ba kai sai me kake rubutawa haka za su ga sun zauna nan shi za su zauna an taru ku shiru ku cin dauko wannan paper na kuskure in ya ce wajin to zuna zauna da su haka su ta kallo suna mamaki wasu kuma suna dariya sa me nake rubuta ni kuma ina yin wannan ne a matsayin nishadi to har kuma nazo ina rerawa abokai na haka sai suke bani shawara cha to ga wasu ma suna yi wanda ma Allah bai ba su irin fasaha kamar kuma suna yi haka ma wanda ba su kai ka ba to kai me zai hana ka shiga studio kai to kuma Allah misali lan ka shiga na shiga na yi lugulugul murja ita ce waka na farko na fara fitarwa da kuma na yi wakan har kuma ake mamakin ma wai an sai upcoming artist wanda bai taba shiga studio ba yi wakan amma kamar ba dan koyo yi wakan ba
to yanzu menene buri ina kake so ka ga kanka a harkar ta waka
ina son in ga kaina a sahun jarumai a cikin mawaka na misali especially yan arewa wanda ba wai ko ina waka ba ba irin sauran mawaka wanda suka fita daga al'adunsu a kasan da su ina a sahun mawakan hausa wanda suke rarrawa kuma suka tsaya a iya al'adarsu ta hausawa
kai ka tsaya iya al'adarka ta hausawa ce?
Gaskiya na tsaya iya al'adata kuma ba na son fita a wannan zaben.
To amma kuma ina ga kamar launin waƙar taka ta yi irin ta zamani. eh kuma kace ka tsaya a iya al'adar ka ta Hausa.
Eh to sai abinda nake nuni da irin al'ada ta Hausa, ai idan kika kula ba irin waƙoƙi na ba irin waƙoƙi bane wanda za a iya cewa an buga su a club ko kuma wani abu. Waƙoƙi ne kamar wanda suna magana da mutane, kamar ina magana da mutane ko kuma ina isar da sakuna, wanda a tarihin waƙoƙin Hausawa duk waƙan da Bahaushe zai yi zaki gawanci ana koyon kalamansu da kuma irin abubuwan da suke faɗawa. Sannan waƙa ce suke kamar misali abin da kike je ke cewa shi yana waƙa sa kamar wa'azi ne. So kun da zai wa'azi ba za a tashi da waƙa ba, amma in ka saurara zaki ji akwai abubuwan da yake faɗawa inda da za a yi amfani da su sai ka ga rayuwa ta inganta. Ba wai an yi waƙa ba ne da yi magindi ko kuma ba abin da babu manufa a cikin ta.
To mafi yawan mawaƙa suka yi ƙorafin cewa waƙar Hausa tana baya idan aka kwatanta da yadda ƴan kudu suke waƙa. Shin a ganinka waƙoƙin arewa za su kai ga na kudu a nan kusa kuwa? Ko me yake haddasawa ba sa kaiwa
ga? Haka ne, za su iya kaiwa har ma su yi idan mu namu suka ba mu goyon baya. Kin san mun Hausa suka ce Bahaushe ne Bahaushe. So ba da naka a buki sai malam Bahaushe. Yawanci abubuwan da yake san yake ganin cewa su waɗannan mawaƙa na kudu suke ci gaba, ai yawanci zaki da ƴan uwansu ne suke dunguza su. Ko kuma ma'ana yanzu idan aka samu biki ko wata harkan da za a kirawo, maimakon a kirawo Bahaushen mawaƙin arewa tunda muna da su, sun fi ra'ayinsu je su ɗauko. Sije su ɗauko mawaƙa daga kudu wanda wannan sun ga ci baya ne, maimakon ka ɗauko na gida ya taru da kai wanda dole ne in ka mai mawaƙi ya samu cigaba za ki dashi baya ɗauko wani ya ɗora shi a wannan sana'a kuma an samu aiki ne. To amma sai ki ga wasu da dama sun je sun ɗauko na waje. To su kuma ƴan uwansu idan suka tashi ba za su ɗauko naku ba, sai dai su ɗauko ƴan uwansu su ƙara dunguza su gaba. To kin ga irin abubuwan da ke kawo mana cikas da ci baya a harkokin waƙar arewa.
To waye jigonka a harka ta waka? Wa kakan da ka ji ka ya kamata in zama kamar wani ko iki wani?
Gaskiya ni ban da wani wanda zan iya ce miki na kalla na ji ina so bai zama wani a kamar in yake ka fahimci waƙoƙina yanayin waƙoƙina daban yake da na sauran mawaƙa. Amma kuma ina da mutane yawa, ina da wanda suke buge ni a cikin mawaƙa. A yanzu gaskiya alal misali ina matuƙar ƙaunar waƙar Alijita, sannan ina son waƙar Hamisu Breka ta cikin mawaƙan mu na Hausa.
To na ka hip hop ne ko
kake ce ma? Nawa hip hop ne, ina hip hop ina R&B. Sannan nakan ina ta cikin waƙoƙi na ma akwai wanda sun yi mix da agan rap da cikin sun da ake kiransa da Hausa ba.
Gambara.
Yawa Gambara.
To a sake rera mana tunda an ɗan yi hira da yawa, a rera mana wata waƙar taka wacce ta kwanta maka a rai.
Eh to waƙoƙin da suka kwanta ma a rai wanda na fitar sabi shine Ogul Abiyat. Ogul Abiyat watan farin zuci kenan. Eh to ai larabci ne Ogul Abiyat, amma kuma me ake cewa amshinta da sauran baitocinta na Hausa ne.
To a rera mu.
To shi kenan. سلم عليك رينا سلم عليك رينا ما بك بوري وزوجيا كيتي بورينا نعشانك الواشي بالبنك يا دنيا كودا من جد آخرة يكلينك كونا أدلا ما تنخور العيني suma duka sun shaida ban da irin ki a duniya da ke ci buri da.
Wato wuri in sun shaida da sun yi kasa ke nan? Wato sun yi da ka aljanna ta je?
Hadisi ya nuna mana cewa matar ka ta aljanna ita ce matar ka ta cuta ita ce shugaban matar ka ta aljanna, haka ne? Wanda aka nuna cewa idan matar ka ka mutu matar ka da kuka aura a duniya ita ce matar ka ta aljanna, to kin ga ba ƙarya ne ba. Wannan magana ce wanda hadisi ne ya riga ya mana ita, shi yasa na amfani da wannan damar nake isar da wannan sako ga wanda ba su sani ba.
To wace shawara gare ka a tambaya ta ƙarshe ga ƴan arewa da kuma abokan kan mawaƙa, abokan sana'ar mawaƙa?
Shawara ta ga abokai na mawaƙa wanda Allah Ubangiji ya masiri ya samu shi gaba da shi ma ya yi kokari. Akwai yara wanda suke da fasaha na irin waɗannan abubuwa amma ba su da ƙarfi, ya yi ƙoƙari ya taimake su da irin haka ne yan kudu suka bi mu ci gaba, wanda idan suka kai wani matsayi su yanzu ba suna suke nema ba, suna an riga an har daga an samu, amma su abin da suke nema kawai ya za a yi wa daga wani shi ma ya fito. Saboda babu a tarihin waka babu mawaƙin da ke ci gaba da shanawa har ya lokacin sa, akwai lokacin da za ka kai kuma an gama yayin ka. To haka idan ka taimaki wasu sai daga ka zama a matsayin mai gida na wasu waɗanda ka taimaka ma, to in iya shawara ta ga waka. Sannan kuma shawara ta ga wanda kika ce da matasa a nemi sana'a ba dai da sai waka ba, kowa da shigan shi Allah ya ba shi tada, babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta don talauci. To kar mu jira gwamnati ko ba ya sashi ne da kansa.
Hanyoyin tuya an manta da albasa, ka san al'adar shirin muka yi wa mawaƙi kitse, ya yi mana baiti ko ya yi mana amshi. Yanzu idan muka titi ka za ka iya wa VOA baiti ko amshi ko ko za ka sha kayi?
Ba zan sha kayi ba, ai abun ba aka ake yi ba, a jiki yake kuma a jini yake.
To bismillah.
Shi kenan VOA za a yi wa kunkun mai tambayar za a yi wa.
Ita VIA VOA.
VOA za a yi wa. To shi kenan. VOA ta shirin mata amsa, ku saurari ta akwai ma'ana rarita, akwai faɗakarwa ƴan uwa, don haka zo mu saurari ta VOA ta shirin mata amsa.
To na iya cewa an sha da ƙyar ko kuwa?
To an kusa sha da ƙyar din, tunda abu ne wanda aka ce an ma da rafiya baka shirya ba.
Da
haka yake a titi. Da haka yake tunda ba a yaban kai.
Shi
ya tuka shekara yaban ɗan kuduru ko? Eh, ba a yaban kuduru sai ya mutu da yatsu ko?
Shi ya tuka shekara yaban, to muna gode. Amma muka su ji ba ruwa na. To madalla muna godiya shafi ne.
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Har ila yau baraka ba ta yi nisa ba, yanzu kuma za mu ji dalilin fim ɗin Ishara daga bakin Falalu Ɗorayi.
Assalamu alaikum, sunana Falalu Ɗorayi, marubuci kuma director mai shiryawa sannan mai fitowa ɗaiɗai haka a cikin fina-finai. Me
ya sa kake shirya fim ɗin Ishara?
To, fim ɗin Ishara kamar tunani ne na Falal Ɗorayi tare da aboki na Mustapha na Praska. So tare mukan dan yi abubuwa na fadakar da mutane abin da ya shafi gwamnati da kuma al'umma, wanda ana ta korafin cewa har yanzu ba mu yi wani abu da ya shafi abin da ya shafi harkar kidnapping ba. Wannan ya biyo bayan da muka yi wani shiri na tebur mai shayi mai tsawon minti 4 da irin yadda muka fadakar da al'umma cewa ba iya shugaba ɗaya za a zauna a sa a gaba a yi ta magana a kansa ba, ya kamata a gane cewa akwai wakilanmu da suke nan arewa inda an ba su makamai amma ba a jin ɗuriyarsu ne suke da wannan makamu. Shin arewa ba taimaka musu ba ne da su taimaka musu ko kuma iyasu da iyalansu za su taimaka? To wannan yasa muka ɗauki salon bari mu zo mu yi wani abu ne. To bayan mun je muna zaune muna abin nan sai muka zauna da wata ƙungiyar suke ta'a, to ita wannan idea ta yi mata ya kamata mu haɗu tare da mu da ita mu gabatar da wannan abu nan. Ishara bayan an rubuta shi an gabatar da shi kuma alhamdulillahi ya fito, kuma kowa ya ga irin yanda ya tasiri akan abubuwan da ake bukata.
To ka ce kamar yadda kuka yi fim ɗin tebur mai shayi, wannan ma kullum sai da mutane ne a duma kan cewa ba laifi ne dogara akan wani fitofan ba. Shin wannan akan al'umma aka ɗora laifin koko akan wakilan?
Ashi wannan ba ma bai ma shafi al'umma ba, al'umma su ne victim a cikin wannan, ma'ana su ne abin ya shafa. Mun ɗauki laifin kacokan mun ɗora gwamnati sannan ko mun dakan al'umma cewa mun dauki laifin kacho kan mun dora gwamnati sannan mun dauko su al'umma mun nuna musu matsayin da ya kamata tsaya idan masifa ta same su. Barin bada misali shine a cikin character da suke cikin filin ishara zaki ji yadda muka fitar da sakon gwamnati daga bakin Kamaye da bakin Yusuf Haruna baban Tinubu akan gazawarta da yaudarata da kuma irin yanda ta kibada abin da ya dace ko da tana yi abin ya gaza dalili kullun zaki ji sai dai a shiga a kashe a debi mutane a ci zarafin su wasu sai sun biya fansa sannan a sake su kuma in an kai kara wajen gwamnatin ba ta iya yin abin da ya kamata mun fadar da wannan sannan kuma mun nuna cewa gwamnati ba a bukatar kullun ka zage ta in kace zagi za ka yi ta hukunci ba zai zama mai kyau ba dalili zagi bai gyara al'umma kuma bai gyara shugaba sannan mun fito mun nuna wa mutane cewa matsalar da aka samu a baya ta Boko Haram addu'a ce ta tasiri dan lokacin babu makami da aka iya tarar Boko Haram da talaka ita Boko Haram yace bari ya rama abin da take masa da ibiga ga gwamnati ta kasa yi masa dole addu'a ya sa gaba addu'a ta zo ta tasiri yanzu da arewa ko ina Boko Haram akwai amma yanzu sai dai ka ji ta abuna abarnon ma san wasu gurare suna cikin daji fadan sa rika nuka iske sai dai su shigo su faki ido su gabatar da abin su koma wannan yayi nasara to sai muka ga to wannan gefen su talakawa tunda gwamnati a wannan din ma na su masu tada kayar baya su zo su kwashi mutane sai an biya kudin fansa tunda abin yaki ci gaba yake baya to kar dai a manta da waccan addu'a da aka yi a baya wanda kuma ita tasiri a wannan mutane kar su ringa guduwa su ringa tsayawa ba wai akwai mutumin da suka ce to in masifa ta yawa ana ta kashe ka dole gudu mu ba ce maka ka a gudu ba ba ce maka kuma ka a tsaya ba abinda muka ce shine waɗanda suka gudu su je su tafiya su amma waɗanda suka rage to su dukufa sa Allah a gaba kuma duk mutumin da ya je wa Allah da bukata zai ga yadda tasirin addu'a take a gurin mutum
shin ka fito a wannan mutumin
na fito ne na fito a ɗaya daga cikin malamai uku ne a cikin akwai Aminu Ali Baba akwai Malam Hussein Salakoji sai kuma ni da na fito a malami na gashi wanda na gabatar da addu'a lokacin da masifar ta yi tasiri
a cikin kamar da kashi to wannan film din
gaskiya halin da arewa ne saboda mu victim ne ai an kama mutanen mu guda biyu an taba kama Alamin Buhari an taba kai wasu mishin Buhari dan Allah ne ku kutar da shi a kama abokan su to kin ga duk mu ma abun ne sanan kuma dukkanin mu matafiya ne muna ganin irin masifar take faruwa karshen ta kullun ga taron lokaci kenan da lokacin da ya kamata ku bar gari da lokacin da ya kamata ku tafi gari to dukkanin mu sanan kuma dukkanin abokan mu da suke garuruwan da abubuwan san suke faruwa suna gaya mana sanan akwai babban producer din mu ma wanda sai da kan mahaifin su a Zamfara Ahmad Hashim kuma producer ne babba a Kano kuma mahaifin sa ya je gona aka dauke shi sai da suka biya kudin fasa to duk abin ya shafe mu yanda ya shafi al'umma ya shafe mu shi sa muka yi hannunka mai sanda akan cewa to ga irin matsayin da muke tunanin mutane su dauka
ba mu manta da filin kwalamar mu ba duk da karatuwar lokaci ga maimaicin bayani akan tuwon dalayi da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta taba aiko mana a kwanakin baya daga jihar Kaduna.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau ma muna tare da malama Hawa
Marazain
wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasu na Maiduguri. Malama bismillah, me muke da shi yau?
To assalamu alaikum jama'a, yau zan koya muku yadda zamu yi tuwon dalayi daga Maiduguri. Tuwon dalayi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba.
To tuwon dalayi
shi dalayin gari ne daga gero ake yin shi.
Kice shi sa kuke dangantaka da Fulani wajen duka kuna cin gero kenan?
Muna ci sosai ma kuwa. So shi tuwon dalayi idan kika nemi garin ki na dalayi, to kika yi talgenta, kika sa a wuta, to zaki zauna ne a wurin shi, ba za ka tashi ba yanda za a ka tashi ka bar shi, saboda in kika bar shi zai yi gudaji.
To ai malama kaman kin dan hanzari, shi kin ce daga gero ake yin sa, ya ake sarrafa shi?
Gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba, akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi,
sai dai gaskiya gari ne
za ka zo kai za ka dama shi. To in kai talgen shi, to nan fa shi din zaka yi ta juyawa, ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba.
To kenan da kauri ake yin
talgen? Da kaurin shi ake yin shi sosai. So shi yana kana juya shi ne, yana kauri, yana ƙara kauri har zai zamo ya zama yayi ƙarfi. So idan ya fara ƙarfi zaka fara zuba mai mangyada.
Au,
ana tuka shi ana dan sa mai mangyada.
Shi tuwon ake sa mangyada? To man shanu fara ya sa?
A'a, mangyada muke sa mai. To ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo ya karfi ya zama tuwo. To in ya karfin nan ya zama tuwo, za a kwashe shi. In an kwashe shi a kwano inda kika san glashi, haka zaki kan shi.
Wato yana kyalli?
Yana kyalli.
Miyan mutane yana tsinkewa?
Yana kyalli sosai ma.
To
wan anan tuwo kuma akan ci ne, wasu ma dan dadin shi, wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba, sukan ci da miyan stew, amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye, miyan alayyahu haka.
To miyan yakuwa
ne? Yauwa, miyan yakuwa ko miyan egusi,
ko miyan gyada,
haka wani lokaci ko miyan gyada, duk mukan ci da shi.
To ana sa ma miyan nama ko
kuwa? Ana sa ma miyan nama.
To irin wannan tuwon ana ba baki
sosai ma?
Muna shirin zuwa Maiduguri nan naga, saboda
to aiko ki garzaya, ya kamata ki garzaya ki zo.
Saboda ce tuwo ana ganin shi na
kin gaskiya, ya kamata ki garzaya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo.
Zan taho miki da buhu-buhun Fulani.
Yawwa, aiko wadai mutanen namu ba ai gwara su zo su ci,
ko sa ji
daɗi su ga yanda ake sarrafa gero ba irin nasu ba, sai dai su yi fura su yi dambu.
To Fulani ya kalubale gare ku ga tuwon dalayi.
To gaskiya tuwon dalayi kenan.
Jama'a, abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati, don haka anan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, sai kuma Julie Lovers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. You don't want to.